Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokacin. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda. Da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daren yau Lahadi, 29 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi a irin wannan lokacin, bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin mata na musamman na kallabi da kan haska fitila kan al'amuran da suka shafi mata, wanda Grace Alheri Abdu kan shirya ta kuma gabatar. To amma da farko ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Lahadi, ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahian ya ce Iran ba ta son yakin Isra'ila da Hamas ya bazu, bayan harin da mayakan Hamas na Palestina suka kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 1,400, galibi farar hula. Tun daga lokacin Isra'ila ke ruwan bama-bamai a zirin Gaza, ta kuma fara kai hare-hare ta ƙasa da nufin kawar da ƙungiyar Hamas da ke samun goyon bayan Iran, da kuma maido da mutane sama da 200 da aka sace daga Isra'ila zuwa Gaza. Ba ma san wannan yakin ya bazu, a cewar Amir Abdullahian a wata hira da gidan talabijin ɗin CNN. Ta yiwu Iran ta san cewa Hamas na shirin kai farmaki kan Isra'ila, a cewar Amurka. Amma rahotannin sirri na farko da Amurka ta samu sun nuna cewa wasu shugabannin Iran sun yi mamakin harin, wanda ya zama rana mafi muni a tarihin Isra'ila cikin shekaru 75. A yau Lahadi, Amir Abdullahian ya yi watsi da ikirarin da ake alakanta Iran da hare-haren, yana mai cewa zarge-zargen ba su da tushe. A gefe guda kuma, kwanaki biyu bayan da Isra'ila ta tura sojojinta zuwa zirin Gaza, rundunar sojan Isra'ila ta sake yin kira ga mazauna yankin da su bar wurin su koma ta kudancin Gaza, yayin da ake ci gaba da kai hare-hare ta sama a arewacin Gaza a zaman wani bangare na faɗaɗa yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas. Rundunar tsaron Isra'ila ta faɗa a safiyar yau Lahadi cewa jiragen saman yakin ta sun kai farmaki kan wuraren Hamas 450 a Gaza cikin sa'o'i 24 da suka wuce, ciki har da hare-hare a kusa da asibitin Shifa, wato ɗaya daga cikin asibitoci mafi girma a Gaza wanda ke cike da marasa lafiya, ya kuma zama matsugunnin masu neman mafaka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, Papa Roma Francis ya nemi a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas, ya kuma sake yin kira da a sako mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza. Da yake bayani game da mummunan halin da ake ciki a Palestina da Isra'ila, Papa Roma ya ce a Gaza musamman ya kamata a tabbatar da samar da damar kai agajin jin kai, kuma a gaggauta sako mutanen da aka yi garkuwa da su, wato yana nufin 'yan Isra'ila da Hamas ta yi garkuwa da su a ranar 7 ga watan Oktoba. Dubban mazauna Gaza da ke cikin mawuyacin hali sun shiga cikin rambunan ajiyar kayayyaki da cibiyoyin raba kayan abinci na hukumar kula da 'yan gudun hijirar Palestina ta Majalisar Ɗinkin Duniya, da ake kira UNRWA a takaice, inda suka kwashi fulawa da kayayyakin masarufi, a cewar hukumar a yau Lahadi. Rasha ta faɗa a yau Lahadi cewa ta harbo jirage marasa matuƙi guda 36 a cikin dare a saman tekun Bahar Rum da yankin mashigin Crimea. Ukraine, wacce ta tada ƙaimi wajen kai farmaki kan Rasha, bata ce komai ba game da harin na dare. A taron da suka yi a Japan a yau Lahadi, ministocin cinikayyar kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa game da mamayar Rasha a Ukraine, wacce suka kira zalunci mara dalili kuma haramtaccen yaki.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma gefe guda domin ba Grace Alheri Audu dama ta gabatar da shirin kallabi.
Ina da yamshi shekara 14 aka wanke ni aka mini aure. An mini aure ne na gatanci, sai mu ce na gatanci don wannan lokaci ba kowa ke samu haka ba sai dan gata. Na tuna mahaifiyar ubana tana ga yamin tace mini, Jamila, abinda nake so da ke kar ki yi wasa namiji ya fadi ki fadi, saboda me kakana tace daga nan ne ni kaka samu yaya masu albarka.
Kallabin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Kallabin mu ta mako, wata mata ce da ta fuskanci kalubale daban-daban a gidan aure, duk da haka ta kudura aniyar cimma burinta na rayuwa. Za ku ji kowa ce ce. Za mu kuma yi dubi kan tasirin auren gama gari da ake gudanarwa a jihar Kano. Kana, maska fitila kan batun tarbiyyar yaya, ganin yadda zamani ke kawo cikas da mai da hannun agogo baya a wannan fannin. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon a kanan daban Najeriya, inda sabuwar gwamnatin da aka kafa watanni 8 da suka gabata ta lungumi shirin aurar da zaurawa da ta gada a gwamnatin baya. Shirin kallabi ya gayyaci masu ruwa da tsaki a wannan tafiya da suka hada da ɗaya daga cikin amaren da aka aurar.
Suna ana Khadija Sakir Suleiman, PhD Arabic, kuma ni ce DCG woman. Babbar mataimakiyar babban kwamanda ta bangaren mata da take hisba Kano.
Sunana Amina Aliyu Umar, lawyer ce, ni kuma chartered arbitrator ce kuma mai shirin zama insolvency practitioner. Lawyer ce wacce take zaman kanta.
Ni Shawwa Ushaiba Abdulmunin. Kamar yadda aka sani, mai girma a jagora Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi ne ya fara kreatin wannan aure a tun a waccan tenuwa tasa da ya sake yi. Kamar yadda ya dauko ayyuka da dama na saisaita halayen mutane, makarantu, kai wasu yara, sai ya yi shawara da malamai, musamman shi irin shugabanmu na nan kwamanda, wanda a da din ma shi ne kuma yanzu shi ne, cewa me za a yi wanda kuma zai kara kawo wani gyara al'umma, kasancewar yaki da tane bata gari ko kuma yaki da lalacewa al'umma, musamman bangaren mata. Kusa da jajircewar shi babban kwamanda Sheikh Malam Amin Ibrahim Daura, suka haba da wannan shawara ta ayyuwa zawarawa da suka dami jama'a, ma'ana ba damuwa na wani abu ba, a matsalar su ta dami jama'a. Dr. Rabi Musa Kwankwaso tun a waccan tenuwa ya karbi wannan abu, kuma aka yi shi ciki ikon Allah, ba ɗaya ba ba biyu ba a waccan zamanin. To, duba da cewa wannan gwamnati ta injiniya Abba Kabir Yusuf Abba Gida Gida, an riga an san irin ra'ayin su ɗaya da shi mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, wajen kokarin saita zuciya al'umma da kuma gyaran banna da kuma tabbatuwa da wannan, to shi yasa da yazo sai ya ce yana so ya dabbaka wancan aiki da shi ainihin jagora ya taba yi na taimakawa mutane masu bukata aure a wancan zamanin. To a cikin mashi'ar Allah suka ƙara haduwa da shi kwamanda namu, aka tattauna shawara cewa to wannan karan ma bara a yi shi gaba ɗaya dawo auren gata instant da ake kiran sa auren zawarawa. Tuna yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane to a ƙwarya shine akwai matsalar yara ga sunan barkatai mata yau bara suke mata tallace mata aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan ɗaki. Zaki uba har guduwa yake mu da muke hizba nan muna tarar da issue da crisis iri na iyaye. Kaga iyaye sun gudu sun bar ƴaƴan saboda an sa rana babu kuɗin aure ko kuma shi kansa angon zaka ga maza ga sunan suna sanyin aure amma hidimar da ake yi yanzu ta aure da kuma lefe da su sadaki da shauran su yasa ya kasa auren. To wannan duba yasa mai girma engineer Abba Kabir Yusuf ya ga cewa to a da a yi musu auren ma ƴan mata ma ba wai sai zawarawa ba, kin ga an samu tabawur an samu abin da ake kira ci gaba akan abin da shi mai girma engineer da tribe Musa ya create na shi wannan aure an tabbaka shi kuma masha Allah an zo da wani sabon tsari an kara shi akai kuma da aka fara alhamdulillah ba mu samu wata matsala ba tun da dama shi kwamanda kamar yadda faɗa Malam Amin Daurawa shi su suka yi wancan tenuwar yanzu ma kuma su aka kawo hizba muke aiki tare alhamdulillah muke a matsayin mukaddashin su. So aka fara muka fara tantance mutane aka zo aka yi su gwaji aka zo kuma har zuwa yanzu dai da Allah ya tabbatar da wannan aure aka yi shi kuma aka daura shi aka yi walima kamar yanda aka yi.
To bari sa kin ji abinda shi fadin da ta yi mana tace matsaloli da aka suka dinga fuskanta na zawara ba matsaloli wai na takura ba na rashi da sauransu, shin kina ganin wannan aure shine kamar zai kawo gyara yanda abubuwa suka tabarbare? Za ki ga mata ga sunan suna bara matsaloli da dama ga shi da ma'ana dan fama da matsi na tattalin arziki a ko ina.
To daga mahangar abinda zan kalla ko in ce mahanga ta shari'a, wannan aure da aka yi shi zan ce wani abu ne da zai taimaka wurin kawo sauki na kamar abinda ta faɗa matsaloli na mata ko zawarawa da sauransu. Domin me idan kika kalla ko a addinance ko kuma a ita conventional law din ai shi aure wani abu ne wanda ita kanta dogar take kamar regulating ko take protecting wanda ba sai na shiga cikin zurfin abun ba masu abun suna nan ba zan taba nan ba amma ina magana ne misali ta doka tana protecting wannan. So yin auren mata da maza din zai hana kamar yanzu misali akwai doka a kundin penal code wadda take cewa idan har namiji ko mace sun san cewa a dokar su ko a al'adar su a yin zina ko irin makamantan waɗannan ayyukan haramun ne mutum ya aikata, to laifi ne za a kama shi da laifin aikata wannan zinar da ya aikata kuma a hukunta shi. To kin ga kenan ai aurar da zawarawa wala Allah akwai ƴan mata a ciki kuma menene wannan hada auren zai hana yaduwar wannan lifin kuma za a sami kamewa da nutsuwa a cikin al'umma din tunda ita dokar misali in kika dauke dokar penal code kika dawo constitution ita ai kanta constitution ta yi maganar guaranteeing da protecting family life da private affairs na ƴan kasa. Sannan idan kika dauki misali section 17 subsection 3 paragraph H shi ma yayi maganar evolution and promotion of family life a wannan bangaren. To kin ga duk abu ne wanda
wannan yankin da gwamnati ta yi abu ne mai kyau da za a rage matsatsalo
kwarai da gaske. So domin me ai section 13 na constitution ne shi ya bai wa ita gwamnatin ko tarayya ko ta jiha function akan executive ne legislative body ne judicial powers na si observing wannan chapter 2 din yawa fundamental policies and directives na ita constitution din. To kin ga ko idan haka ne ai zamu ce ta wannan fuskar abu ne mai kyau wanda gwamnati ta kaddama. So ni a tawa mahangar wannan abu ne wanda yake gaskiya abun I commending abu ne wanda yake mai kyau abu ne wanda yake ba ni da ma watsin da zan express.
Bari koma kan ita wannan amarya, na tabbata ta taba aure ba wannan bane karo na farko, kuma tana shiga cikin ƴan uwanta zawarawa. Shin waɗanne irin matsaloli zawarawan nan suke fuskanta?
Haka mun ji dadin wannan aure da aka yi mana shi, saboda gaskiya mata suna fuskantar matsaloli kala-kala, kalubale, bare a ce iyayen marayu haka. Muna fama da matsaloli, amma alhamdulillahi wannan gwamna namu mai girma Abba Kabir Yusuf gaskiya ya taimaka mana sosai.
Misali banda zaki iya dan zayyano mu wasu matsalolin koda ba naki ba, tunda aiki na da kawai wanda ba su da aure, kuma duk waɗannan matsaloli na tabbata
ke zaba. Gaskiya ne, haka ne. Zaka ga matsaloli, misali ga yara an barka da su dawainiya, shi da sha kayan Allah, matsaloli dawainiyan makaranta, ga rayuwa ta riga ta canja, ana fama da abin shi wannan ko tallafi da aka yi mana na aure, da yardar Allah muna fata za mu samu wani garkuwa, za mu samu wani kariya akai abubuwa da yawa. Kuma aure abu ne sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai karfi. Ina da kyau, akwai falala sosai akan aure, akan mata da bata da aure, akan da ne aure.
Shin akan dan fuskanci misali kamar cin zarafi, misali idan cin zarafi ko tunda an san ba namiji a gida,
gaskiya ne. Idan baka da aure, gaskiya ne irin mummunan fahimta ake maka. Aure ku daraja ne da shi, ko ka kare mutuncinka, amma wani ne maka wani hangi-hangi. To ina da muhimmanci, wannan kalubale ne ma babba a gare mu, muna fama da wannan. Amma gaskiya mun ji dadin wannan aure da aka yi mana, Allah ya saka da alkhairi.
Masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Wata kyakkyawar ɗabi'a da zamani ya gurgunta ita ce tarbiyyar yaya, da ake sallan magana da cewa yaro na kowa ne, sai dai ga dukan alamu koma bayan da aka samu na shafar yadda yara suke mu'amala da kuma rayuwa tsakanin al'umma. Kamar yadda Hajiya Maimunatu Hayatuddin ta shaida wa shirin kallabi.
Gaskiya Hajiya, za mu ce yanzu tarbiyya ta taɓarɓare sosai. Sai dai mu ce Allah ya ba mu ikon gyarawa. Kuma ta hanyar da za mu gyara ita ce shi tarbiyyar ɗa, tun daga cikin uwarshi ake fara ba shi tarbiyya. Sai ke kiji uwa ta ce, wayyo Allah, wannan ɗan banzan ciki ya dane ni. To wannan yana jin ɗan nan tun yana tayi a cikin uwarshi. Kiga an haihuwa yara suna ɗan mutsi-mutsi kamar ba su san komai ba, amma sai kiga suna aikata abin da zai baki mamaki ya baki tsoro.
Na'am.
To kuma sannan in yaran namu suka zo suna jira-jirai, ya kamata ko kuka ɗan nan yake yi, kin ga jinjiri bai san a ina yake ba. Ba za ki iya sani ba tun da bai isa ya yi magana ba.
Na'am.
To ya kamata uwa ta daina saurin fushi tana ma ɗanta muggan kalamai. Ya kamata ɗan nan in yana kuka, ko da ba nonon za ki ba shi a lokacin ba, ɗauke shi. Kin ga mu iyayenmu a da, za ki ga da wuya ki ji uwa ta biyo ɗanta da gudu ta ce zan ci ubanka ko uwanka ko ɗan banza ko ɗan labanin yanzu. Sai dai ki ji uwa ta yi ƙoƙarin faɗan ɗan nan da wani kalma ni albarka. Saki ji to da yawa mu mun taso a gidanmu da mun yi laifi, za a biyo mu kamar za a dake mu, amma sai ki ji an ce za ku dawo ku same ni yan albarka kawai. To kin ga wannan wata kalma ne da kika jefa ma danki wanda bakinki zai iya bin din nan da shi.
Na'am.
Din kuka dake yi, ya kamata ne uwa ta saba shi tana girgiza shi tana ishiru dan albarka. Ishiru haifi zina, a'a, sai yake da an ce wannan ɗa ne fitinanne ne, fitinannen yaro, ya fitine ne, ya hana ni ku ne. To kin yi ma ɗanki baki da cewa shi fitinanne ne, to me ya sa ko in ya taso daga tasowar shi ba zai taso a fitinanne ba?
Na'am.
Wannan innan abubuwan da ake ganin su kamar ƙananan abu, to sai ya kamata mu fara gyarawa. Matsawan za mu gyara wannan, to insha Allah wahayya. Da yardan Allah za ki ga mun cimma burin da muke so na dawowar tarbiyya.
Na'am.
Sannan na uku, uwa idan ɗa ya kai manzilin da za ki iya zama ki magana da shi, to ya kamata ki zaunar da shi. Idan ya mace ce tana tare da ke kusan koyaushe, to kamar yadda na faɗi mu gyara tun daga ƴaƴan mu na girai har zuwa tasowar su mu rika musu kyakkyawan kalma
na'am
sannan na biyu idan sun fara tasowa sun fara sanin menene ake nufi to ki rika zaunar da yaron ki kina ba shi labarai masu daɗi wanda zai sa yin shi da zuciyar shi ta ɗauka cewa wannan labarin da kika ba shi irin wannan ɗabi'an ya kamata ya yi ba wanda zai fita waje ya gani mara kyau ba.
An daɗe ana maganan tarbiyya za ki ji an ce tarbiyya ba ta mutum ɗaya ba ce akwai iyaye akwai malamai a makaranta akwai makwabta. To amma an waye gari yau kusan kowa ya zama ramin kura daga ke sai ƴaƴanki aka san abin da muka riƙa ji a can baya da zaki ga dan makwabci zai kwaba dan makwabci kai wani ma bai san shi ba a hanya ne zai ga yaro ya ba daidai ba zai kwabe shi ya gyara kamar ya gyara nasa ne to amma yau an waye gari zaki samu wasu iyayen su da kansu ma suna shakka su ma ƴaƴan magana to balle kuma wani ta ina aka baro hanya har aka zo hana
dabarin hanyar da muka yi shine yanzu muna nuna cewa mu ƴaƴan mu kadai to yayin ki tukure ya gyara ni saboda idan yazo ya ga aiki ja haushi ki nuna bakin ranki a gaban shi na abinda wancan dan uwan ki ya miki gyara to wannan abinda muka bari shi ya haifar mana da ƙara tabarbarewar tarbiyya kuma shi ne na faɗa yanzu makwabta da makwabta yanzu idan dan wani ya tukure makwabcin nan ya gyara ni shi ko ya yi miki faɗa yana shigowa da uwar da uba ga tace ta sai ki ga ana dande ana tada hankali a gaban yaran nan cewa ina ruwanka da ɗana da kaje yana yi ka wuce shi mana kai ka haifan mu waye kana bakin ki to kin ga waɗannan abubuwan mu suka sa yanzu iyaye ko da tsofaffi ne suka wuce yara na faɗa ba ta iya raba su saboda suna tsoron kada iyayensu su zarge su su jefe su da wata magana da za su ke musu kuna wanda ba za su iya ramawa ba amma da za mu yarda mu haɗu mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu baki ɗaya ba daidai ba ko ba ka nan ko ba ka nan kai uba a gyara mishi to wanda zai sa ɗan ya riƙa ganin muhimmancin waɗancan makwabtan da suka yi mai gyara.
Madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mata ce da ta fuskanci kalubalen rayuwa a bangaren aure amma ta kudura aniyar ba mara dakunya waka aka ce a baki mai ita tafi dadi ga kallabin tamu
sunana Hajiya Jamila ni jikanya ne na wurin marigayi Malam Isa Kataki Kumasi na yi rayuwa na tashi ina da shekara 14 aka wanke ni aka mini aure
auren yar karama aka yi
an mini aure ne na gatanci sai mu ce na gatanci don wannan lokaci ba kowa ke samun haka ba sai dan gata ake ma wannan irin aure
to na karatu a lokacin
kuma lokacin gaskiya ina yar karaman nan dai kowa ya sani na taso ne da kwakwalwa na ta huskan Arabic da English duka amma ta wurin Ingiliziya ban samu dama kamar yadda nake so ba don yin auren dama saboda school ne kaka na yace a'a an ce in zo in yanke gashi na yace a'a ba zai yadda ba musulunci ya hana a cire gashi sai dai in dakatar school din ci gaba da makaranta to da na ci gaba da makarantan cikin haka ne aka zo aka ce to za a wanke ni za a mina aure to wurin dai ban tsaya nan ba na yi ta dabara dai ina dan karatu na both Arabic and English amma ina yi ne wurin mahaifiya na don ita ta je school ta kama secondary school to daga wurin ta ne na dauki wadansu ilimayya na English kadan ba da yawa ba
so ya rayuwar auren
gaskiya aure na yi auren farko dama da yake ba ni kada bane ina tare da yar uwan abokiyar zamana gaskiya na je na face difficult na samu cikas cikin sha'anin rayuwa na gidan aure ban same shi izai ba saboda shi na haihu ɗaya uku maza biyu mace ɗaya ita ne karaman da nake da cikin ta Allah ya kawo rabuwa tsakanin ni da miji kuma rabuwan Allah dai da yake in kwana ya kare ba magani amma ba wai mun samu ne matsala da miji ba ne da wani da abokiyar zamana ne muka samu matsala ya tsaya kai ya ce ya sallabe ni in na haihu dama da cikin ƴar karaman ina da
lokacin cikin na da wata
lokacin ciki na da wata bakwai.
Da aka kai ki aure shekara 14, kika ce kika samu kishiya. Menene farkon abin da ya fara cikawa da ki?
Abin da ya fara cika da ni, to, lamari dai sai dai a bar ma Allah aikin shi, don lokacin ni ban yi wayon ban san ko menene dai rayuwa ba, da yake an mini ne kuma aka gwada iko bisa kaina aka mini. Saboda shi wani abin da yawa in ya faru min ma iyaye na ne suke iya su kama, suke mini fada wani bi. Don gaskiya na samu matsala wurin kawayen war gidana da dai mutane dai da yawa, amma ƴan uwayen haihuwanta dai alhamdulillahi ba wanda ya dame ni, amma kawaye su ne dai suka sa mini hannu cikin lamari, suka hana ni dai walwala. To Allah ma ala kulli halin mun tafiyar da rayuwar mu yanda Allah ke so. Shekara 7 ne nayi na wannan.
Shekara 7 da kike wannan auren nan, akwai wani abin da zakiye ki tuna ya miki ciwo ko kuma kina ganin kai a wannan lokacin an cuce ki ba a miki adalci ba?
Alhamdulillah da yake yanda Allah ya yi haka ke faruwa ban ma damu da wannan ba. Abinda na damu ne sukurin nan da ban samu na karkare ba, shine matsala na cikin rayuwa. Amma banda shi alhamdulillah, Allah dai ya raya yaran ya musu albarka, kuma na samu yanda nake so.
Mun zo kan batun yanda yanzu Allah ya miki baiwa dewa. Kusan a ce shekara 14 ba gama renunki ba, amma kuma gashi kin teke zaki zaman kanki. To a wannan lokacin wani abu kike gani farkon abin da ya fara baki wahala?
Gaskiya ne aure dai, gaskiya experience ne. Ni ya zamana don kaga na saba kai kawo wasa da ƴan uwaye yaran school mu da yaran makarantar mu. Saboda shi an yi mini auren ma an kare, ina gidan miji na ina nan ina wasa, don kawaye na za su iya su zo, wani mai gidana ma ya zo, ni ina kasa ne ina da yake kakana ta sai mini kayayyakin wasa na yara da shi aka kai ni. Saboda shi in kawaye na suka zo mu muna kasa ne muna girke-girken
na laka ko
irishin kafan dai da aka sai mini na gara shine nake ɗeba. Akwai ni dan da murfu kanana da wani silbobi kanana
na wasan yara,
na wasan yara shine muke sauka da kawaye na, muna da fedefe muna wasa. Wani bi mai gida na ya zo ma, akwai wata mamayar gidan sarkin Bori, ita ne take iya ta duka min sawa, ta ce ke taki tasowa baki ga mijin ki ya zo bane. Lokacin ma dai sai dai Allah ne, Allah ne kawai ya tafiyar da rayuwar. Wallahi Allah
ya akai kadan kar har kika gane kaman ke mata aure.
Gaskiya ne, da dai da shiga na ban jima ba no sai nayi ciki. To da nayi cikin gaskiya lokacin ban fita ina jin kunya, don da na fita sai a ce wai ku duba wata amarya kan kanuwa, ga amarya kan kanuwa kuma ga ta tare da ciki. Lokacin mutane na mamaki ya aka yi haka, to ni da kaina wannan wurin bai iya bada, bai iya ce komai kan haka, saboda shine dai cikasin da na.
To da kika yi cikin wurin uwar gidan baki samu sula da ita ba?
A'a, da nayi cikin dama mu ba gidan mu daya ba, amma mukan ga wurin buki. Gaskiya abu da yawa ya faru da yake, da yake mazan mu Hausawa ne, lokacin kowa na da abin hannun shi, ya kawo inda muka ga mu gidan buki duka mukan samu rikici wurin buki, don ban da ikon walawa sai a ce ma lokacin muna rawa, in an je gidan buki ana raye-raye. Muka je sai a ce ko menene ko motsi ne, sai a ce da uwar gidana nake, sai su ce da ita nake, sai kaga rikici ya tashi. Ko wani lokaci in dai sai dai bamu ga mun ga mu rikici ya tashi. Lokacin haihuwa na biyu dai, don na farkon an tallafa mini wani renon yaro da menene, in dai nazo na ce maka kama ina zuwa shikenan nati. Ko wani ne in dai ya biyo gare ni na juya na gani kana zaune abin nan, nace maka kare ka ina zuwa shikenan.
Saboda me yasa baki san?
Ban san yanda, kuma ina gajiya. Lokacin ma ni ban da jiki ne, gani ɗar karama, kuma dan da na haifi yana da jiki, kuma da yake yana da sha'awa fari ne yana da jiki, sai kowa na son ya karbe shi. Saboda shi da na baka ni na juya, sai dai ka iske ni gida na sai dare, don baka gani inda zaka gani. Kuma ni na je gida na yi bacci na kakanni na kuma da iyaye na, Allah saka musu da alheri, sun yi kokari sun taya wa haihuwa na biyun dai alhamdulillah. Lokacin ina tare da mutanen gidan mu muna zaman arziki, su ne suke nuna mini kaza kaza, don ana firan matan aure sukan kira ni su ce zo su zauna. To daga nan wurin na fara daukar experience, abu da yawa daga wurin na koyi da yake ina tare da manya gida.
Ta masu saurare, abin da ya sauka kenan a wannan mako, sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa, lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin inda zamu haska fitila kan matsalar shan miyagun kwayoyi tsakanin ma'aurata. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a kanan Dabo Najeriya, da Hawawu Abdulkarim a Accra Ghana, sai kuma Hawa Sharif a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin. A madadin su duka, ni Alheri ke muku fata alheri.
A gaida Grace Alheri Audu. To masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na daren yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin Maryam Daura da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin baki daya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu ta wannan lokaci Tian. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safon ku.